Lafiyar uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Litinin 24 ga watan Oktoba rana ce da aka ware domin jawo hankalin duniya ga irin banne da ciwon shan inna take yi. Za mu dubi kalubalen da Najeriya take fuskanta wajen yaki da wannan cuta bayan da aka sake samun banne annobar ta. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kimanin shekaru 10 da suka shige kungiyar Rotary ta ayyana 24 ga watan Oktoba a zaman ranar polio domin tunawa da ranar da aka haifi General Sark, mutumin da ya jagoranci ayarin da suka kirkiro allurar rigakafin ciwon shan inna. Abokin aikinmu na sashen Turanci James Bote ya samu damar zantawa da Professor Isaac Adewale, ministan lafiya na Najeriya, wanda ya ce gwamnatin Najeriya tana kokarin ganin an kawar da ciwon shan innan kwata-kwata daga kasar. Professor Adewale ya ce gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar tabbatar an yi wa kowane yaro dan kasa da shekara 5 da haihuwa allurar rigakafin polio. Ya ce kalubalen da kawai ake fuskanta a yanzu shine rashin isasshen allurar rigakafin da za a yi wa kowane yaro. Professor Adewale ya ci gaba da bayani yana cewa,
as you might be aware, Nigeria was actually certified free of polio for 2 years before we picked a case in July, another case towards the end of July, and one case in August and one case in September. So far we have 4 cases of white polio which we detected through our effective surveillance.
Yace kamar yadda ka sani a zahiri an ayyana cewa ba cutar polio a Najeriya har na tsawon shekaru 2. To amma sai aka samu bullar annobar farko a watan Yuli, sai kuma a ƙarshen watan Yuli, ɗaya kuma a watan Agusta, da kuma ɗaya a watan Satumba. A saboda haka zuwa yanzu akwai yara 4 da suka harbu da polio, kuma an gano haka ne a saboda lura da kuma bin diddigin cutar da ake yi gadan-gadan, musamman tsakanin yaran da aka kukuto daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Wannan matsala ce da babu yadda za a yi, domin ana batun yaran da a saboda rikicin Boko Haram ba su da sukunan a kula da lafiyarsu yadda ya kamata, ko kuma ba a yi musu allurar rigakafin ciwon shan inna ba. To bayan da aka gano bullar annobar cutar, sai Najeriya ta ƙara zagi dantsan yin aiki gadan-gadan tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi da hukumomi kamar ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar Rotary da asusu Melinda Gates domin shawo kan wannan matsala. Ministan ya ce baya ga haka kuma Najeriya ta haɗa kai da sauran ƙasashe makwabtanta irin su Jamhuriyar Niger da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ƙasar Chadi da Benin da kuma Kamaru, domin ayyana wannan annoba a zaman babban matsala a yankin. Tun lokacin ne kuma aka kaddamar da shirin yi wa yara allurar rigakafi. A matakin farko, Professor Isaac Adewale ya ce an samu ko kuma sun samu nasarar yi wa yara fiye da 800,000 allurar rigakafin ciwon shan inna, kuma yanzu haka an yi wa yara allurar rigakafin a jihohi 18 na Najeriya. Za a yi wa yara allurar rigakafi a sauran jihohi 18 da suka rage. Ya ci gaba da bayanin cewa,
I think so far we're on track. The only challenge we have is the availability of the vaccines. As we have vaccines, we will keep on expanding the scope of the coverage.
Yace yanzu dai babban kalubalen da ake fuskanta shine rashin isasshen allurar rigakafi, kuma kungiyoyi irin su kungiyar lafiya ta duniya da kungiyar UNICEF da sauran kungiyoyin kasa da kasa suna taimakawa wajen ganin an samu dukkan allurar rigakafi da Najeriya take bukata. Daga ƙarshe ministan ya tabbatar wa jama'a cewa hukumomi ba za su daina aiki ba sai dukkan yaran da ya kamata a yi wa allurar rakafin nan an yi musu.
Kunzan polio abai da kyau bare alakana na yake ruku. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon polio. Kaza Afirka ana waɗi, Najeriya ni yar suli su suke da ciwon polio. Kuwaye alamu na kira kai ku ba da ɗayanku ga likita. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio. Gari gari yawo suke karkara ma ji yawo suke suna maganin gana polio. Kowaye yaran muke kira ku ba da ɗayanku ga likita domin dandare jakahi.
To madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango.
To.
Yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzaɓin cizon sauro.
To, rigakafin zazzaɓin cizon sauro shi ne Hajiya. Na farko mutum, inda kin san akwai irin su gidan sauro? Gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum na yi. Kuma mutum in kana da kusin in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwan da ya tsaya inda za su iya.
Ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko kuma kwatami.
Duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske.
A takaice dai tsafta ne shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke fama da su.
Tsafta yake da taimako kwarai da gaske. To wani lokaci inda mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa ɗan abin rariya ɗin wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi ɗin kenan.
Da kuma tsafta
kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato ɗin nan ba shi da amfani.
To, galibin an yi magana wai sai mutane su riƙa cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta.
A to, ai fatara bai hana tsafta Hajiya.
To, kuma ma in kana tsafta ɗin ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai za ka fi jin daɗin rayuwarka.
Mu ba za a kashe kuɗi da yawon magunguna ba.
To, a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To, shi kuma Malam Adamu yaya ji ya ce akwai wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum.
To,
me ke kawo wannan?
To, irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin ƙwayar cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen. To, ya danganta inda abin ya fito. In dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka. Akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka. Amma da in wani ƙuraje so ma to na farko akwai ƙwayar cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kwarai yanda zai tsaftace bakinsa kwarai da gaske. Duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan. Shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka kowane lokaci. Kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka.
Wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kwarai da gaske. To, wannan kuma abin ya faru dole ke sauri ka je wani likita domin wani ƙwayar cuta ne ko wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan. Duk wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
To, dole kai sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayar cututtuka ne ke shiga.
To, likita ka yi batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci. Akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shikenan sai kuma gobe. To, a matsayinka na likita misali a matsayinka na likita wace shawara zaka bayar mu ne fa muhimmanci mutun yayi brushing da safe ne ko koyo in zai kwanta ne fa muhimmanci
to duk suna da muhimmanci ya hajiya don na farko in ka tafi da safe dole kai brush ka da bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka in ko za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwanci cututtuka abinda suke so kenan
to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma kada da dare kuma za a kwanta a sake yi ne
kafin za su iya ya kamata a yi duk su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan kuskure baki ko lokacin ka ci abinci ka kuskure bakin ka ko lokacin ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske Hajiya
akwai wasu ma anan suna da al'ada da yawo ma suke da broshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin
kamar nan ni ko ina in da ko da ci da safe na ba ina abin na ci wani abu duk lokacin na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in broshi da dare to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan
to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu ka san galibi anan zaka ga cewa kaman ko a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan
ana yin nan to gida wahalan da gida killa likitocin ba su da wanda za su yi wannan amma nan yawanci ana ba mutane shawara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ka ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka hannun za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
Ah, my holy God! I say that you are the only one. Ah, 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 ah